من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يعاق الله مدوكي ده بامو يكون هدوء لرسمنا وتو أرمو سلنش أيو جمعة شهر إيقا وطن شوال شكرا دبرة لليهود الأربعين أهجر المنزو صلى الله عليه وسلم وندي داتي دلان شاهدو قوتن شدا دبوبي دقوما شا واتو ترى lokaci kuma insha Allah a zahar 12 da minti 13 la'asar kuma 3 da rabi da minti 4 lokacin yana karuwa kenan magariba kuma 6 da rabi da minti 3 isha'i karfe 8 saura minti 9 alfijir kuma karfe 4 da minti 25 fitowar rana kuma karfe 6 saura wato minti 17 nisabin zakka kuma na watan Shawwal ya kama miliyan 1 da 222,118. Na'am. Muna cikin littafin na Bulughul Maram na Al-Hafiz Ibn Hajar Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alayh. Mun tsaya muna cikin littafin wato Kitabus Sala a babin Salatul Tatawwu'. Muka zo muka tsaya. To zamu tashi akan hadisin Abdullah ibn Umar duk da cewa mun karanta sadinsin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa salatul layli mathna mathna mal rahimahullahu yace wa an ibn umar radiyallahu anhuma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salatul layli mathna mathna fa idha khashiya ahadukum as-subha salla rak'atan wahida tutiru lahu ma qad salla muttafaqun alayh. Wani hadisin Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu anhuma shi ya rawaito yace manzo sallallahu alaihi wasallam yace salatul layli sallar dare mathna mathna bibbiu bibbiu ake yi, ma'ana raka'a biyu ayi sallama biyu ayi sallama, shine ma'ana mathna. Duk adadi mai irin wannan ba a abin nan. Na san mun karanta hadisin, nace zamu maimaita. Fa idza khashiya ahadukum as-subha, idan ɗayanku ya tsoraci fiketuwan alfijir, salla rak'atan wahida, sai ya sallaci raka'a guda, tutira lahu ma qad salla, wani raka'a guda din za ta zamanto masa witri ga abin da ya sallata. Muttafaqun alayhi, wannan hadisin Bukhari da Muslim suka rawaito shi. Wannan shine asali a sallar dare, raka'a biyu ayi sallama, raka'a biyu ayi sallama. To amma akwai hadisan da suka zo wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake jera raka'o'i hudu ba tare da yayinke wato tsakani ba, kamar yadda hadisin Aisha radiyallahu anha ta nuna take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallatan raka'a hudu, la tasal an tulihinna husnihin, wato za ka yi mamakin kyawun sallolin wajen tsawaita su da kyautata su, kar ka yi tambaya, ma'ana yana inganta su sosai. To anan ne aka ba da daman yin sallan nafila ta dare, mutum yana iya hada raka'a hudu ko kuma ya hada shafi da wuturi gaba daya, babu zama a tsakani raka hudun, ma babu zaman tahiya don kar su yi kamanceceniya da farilla. Kuma wannan hadisin ne malamai suka dogara da shi cewa ashe ba wai sallar raka 11 ne kadai ake da daddare ba, mutum yana iya yayi fiye da haka, don lafazin hadisin ya nuna masana masana ba a kayyade ba, sai in ka ji tsoron ketuwan alfijir shine zaka wato yi wuturi da raka daya. Kuma arwayar malamai guda biyar mal rahimahullahi ce walil khamsa, malaman hadisi guda biyar kuma sun rawaito Abu Dawud da Tirmidhi na Sa'id ibn Majah da kuma Imam Ahmad wa sahahu ibn Hibban bi lafzin, wato ibn Hibban ya inganta da lafazin cewa salatul layli wan nahari, sallar dare da yini masna masna bibbiu bibbiu ake yi. Wa qala an-Nasa'i, al-Imam an-Nasa'i yake cewa hadha khata'un, wannan kuskure ne a hada da wannan hari din na layli din ne kada yake magana, ba a zo da lafazin wannan hari ba, hadisance ne hakan bai inganta ba. Amma a aikace ba a hadawa kamar yadda ake hada a dare raka hudu a jere ba tahiya, to anana ba za ka yi ba, don annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi da rana ba bai kuma ce ayi ba na daren ne yake yi hadawa din saboda haka mutun zai raka abi biyu ne ya sallama ayi ne amma na dare yana iya ya kara wannan hadisin kamar yadda muka ji malamin hadisi hudu suka rawaito kuma imamu Dharqutni yake cewa dhikrun nahari ambaton yini din nan fihi wahmun wato wahmi ne akai ba daidai bane imamu an-nasa'i muka ce da shi da al-imamu hakim suka je khata daga cikin malaman da suka ba'afa lafazin an-nahar din nan akwai ibnu sa'ad da imamu tirmidhi da nasa'i da shaykhul islam ibnu taymiyah rahmatullahi ala al-jami' duk sun nuna cewa wannan karin bai inganta ba salatul layli sallar dare masana bibbiyu ake yi idan mutum ya ji tsoron keton al-fijr sai ya raka'a guda don ya rufe with sallar dare kamar da wani hadisin yake cewa wato ij'alu akhir salatikum min al-layli witra ku sanya sallar ku ta dare wato karshen ta ya zama witri sai kuma wannan hadisi dake gaban mu daga Abu Hurairah radiyallahu anhu qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam unzo sallallahu alaihi wasallam yace afdalus salati ba'da al-fariida salatul layli wato fiyayyen sallah bayan sallah farilla ita ce sallar dare sallar dare nafila da mutun zai yi da dare din nan wato ba karamin matsayi bane gabawa a wajen Allah idan da ya sani shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kudaitar kuma nususun alqur'ani sun kudaitar akan sallar nafila cikin dare ba sai cikin azumi ba na tarawihi ko tahajjud na ramadan a'a babu ramadan annabi sallallahu alaihi wasallam da ramadan da ba ramadan bai taba fashi ba yana sallar dare kamar yadda Allah madaukake yake yabawa masu sallan dare yace tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun da kuma ayat da Allah yake cewa kanu qalilan minal layli ma yahja'un kuma walladhina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama cikin suratul furqan a ayar sajda Allah yace sassannin su suna nisanta makwanci suna ambaton ubangijin su suna masu tsoro da tsammani kuma suna cewa daga abin da Allah ya arzuta su kuma Allah madaukake yace kadan ne daga cikin dare suna bacci a cikin awakocin sahar kuma suna neman istighfari suna neman gafaran Allah a ayar furqan kuma yace suna wato sune wanda suke kwana suna masu sajada da tsayuwa ga ubangijin su kamar wannan ne hadisin da ke gaban mu yace afdalus salati al-abdi wato afdalus salati ba'da al-fariida fiyayyen sallah bayan farilla ita ce salatul layli ita ce sallar dare kamar yadda yake cewa afdalus siyami ba'da ramadan shahrullahi al-muharram fiyayyen azumi bayan ramadan kuma shine watan Allah al-muharram wato ma'ana watan muharram watan farko kenan cikin watannin musulunci kuma wata daga cikin masu hurmi guda hudu to azumtan sa yana da lada sosai ga kuma tara ga watan wato al-muharram na ranar arafa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana kankare zunubin da ya wuce da zunubin da zai zo ma'ana shekara da ta wuce da shekara mai zuwa za a gafartawa mutum zunubansa idan ya azumci ranar arafa ana nufin zunubai kanana ba kaba'ira ba akwai lafazin da ya zo a wajen imam muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin dare إن من الليل ساعة لا يوافقها عبد المسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه أتكين داري أكون لوكا جندا ذا أترد واتباب متمين زي روكي الله أو أن لوكا جن فاتسي الله باشي أبن دي روكا وانا يانونا كينا مهما جن متنغا الدعاء دا صلى أتكين داري كودا متن ركا أبيوني زي إيبا سي ركو إما سياوة با كوركا أبيوني كتل متن زي صلى تا يي الدعاء تو يسامو يي ya fi waɗanda ba su tashi ba har gari ya waye musu kuma mutum zai iya yi fiye da haka ma masha Allah fa biha wa ni'mat amma in ba zai iya ba kar ya gaza akan mutum yayi raka'a biyu yayi addu'o'i kafin ko ya ci gaba da kwanciyarsa ko kuma ya jira al-fijr ya kaito masa sai kuma hadisin da ke gaban mu malam rahimahullahu yace wa ana abi ayyub al-ansari radiyallahu an daga sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam abu ayyub al-ansari Allah ya kara masa yadda qala yace yana cewa anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal manzo sallallahu alaihi wasallam yace al witru haqqun ala kulli muslimin witri wato haki ne akan kowane musulmi, ma'ana haƙƙi na sunna ba na farilla ba, da akwai haƙƙi na farilla, akwai haƙƙi na sunna, kamar yadda hadisi yake nuna haqqul muslimi ala al-muslimi khamsun, haƙƙin musulmi akan musulmi biyar ne. Na'am, to wannan witri sunna ce mai ƙarfi, ma'ana haqqun ala kulli muslimin, kowane musulmi ya cancanta ya dace yayi, wato bayan farilla babu sunna mai ƙarfi kamar irin witri da kuma rakatai al-fajr. Sai Manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce, faman ahabba an yutira bi khamsin falyaf'al, idan mutum yana so ya witri da raka'a biyar sai yayi. Waman ahabba an yutira bi thalathin falyaf'al, idan mutum zai yi witri da raka'a biyar sai yayi. Waman ahabba an yutira bi wahidatin falyaf'al, idan mutum yana so ya witri da raka'a guda ma sai yayi. Rawahu al-arba'a, malamin hadisi hudu suka rawaito, illa an-nasa'i, banda Imam an-nasa'i, kenan Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah. وصحاه ابن هبان ورجح النسائي وقفه امام ابن هبان يا انغنتا امام النسائي يتي موقوف ني حديث مغنى مي انغنجي شيني موقوف ده كما يدا حافظ ابن حجر اكن تلخيص الخبير يا كاو روايه تي daga ابن ما ابن ابو داوود ده ابن ماجه ده امام النسائي ابن هبان ده دار قطني ده امام الحاكم daga hanyar ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه Abu Hatim da Imam Zuhali da Daraqutni da Baihaqi wato sun inganta hadisin cewa mauqufu ne, ma'ana daga Abu Ayyuba ne, ba marfu'i bane zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Malam Sar'ani rahimahullah a cikin littafin sa Subulus Salam yake cewa walahu hukmun raf'i, hadisin mauquf ne amma yana da hukuncin raf'i, izla masraha lil ijtihad fihi, saboda babu dama, babu sarari na mutum ya yi shahadi, mutum ba zai yi kokari ya faɗi wannan ba sai dai in an ji daga manzo ne sallallahu alaihi wasallam. Yana daga cikin wanda suka rauna hadisin Ibn al-Jawzi, saboda an samu wani wanda ake ce da shi Muhammad dan Hassan a cikin sanadinsa, sai dai malamai suka ce a'a shi thiqa ne, saboda haka ba za a rauna hadisin saboda shi Muhammad dan Hassan ba rahmatullahi alaihi. Wannan hadisin ya nuna kenan salatul wato al-witru haqqun ala kulli muslim, faman ahabba an yutira bi khamsin, in mutum yana so ya wutri da raka'a biyar. Wannan yana daukan mutum yayi in yayi kabbara ba zai zauna ba sai a raka'a ta biyar, kai ta karatu kana ruku'i kai sajada ka tashi sai a biyar din kai zauna kai wutri, in kana so ka jera kai wutri a raka'a uku a jere ba tsayawa kai, in kuma raka'a ɗaya ne zaka yi kai, in ma zaka raban ma kuma haka, ba sai raka'a 11 ne ake so mutum yayi ba kadai, idan ba za ka yi kai 11 ba kana iya kai 9, kana iya kai 7, kana iya kai 5, gurgurdan abin da ya sauwaka, karancin sa ya zama kai shafi'i da witri, in ya gagara kuma kai witri, musamman waɗanda suke tashi a makare, ka tashi alfijir ya keto wansa saura minti 5 ko 10, a lokacin nan bai wuce kai alwala kai witri ba, ba daman kai shafi'i da witri, to anan don gudun kar alfijir ya keto ka samu dama kai witrin ka raka'a guda din, ko kuma ba zai wuce raka'a uku ba sai kai shafi da witrin, in ba zai wuce biyar ba sai kai biyar din, gurgurdan yadda ya sauwaka, in kuma akwai sarari mutum ya kara domin gurgurdan kokarinka, gurgurdan haskenka a ranar kiyama, lokacin da mutane suna cikin wahala kai zaka sama cikin aminci, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa salli bil layli wan nas niyam tadkhul jannata bis salam, kai sallah cikin dare mutane suna bacci zaka shiga aljannar Allah wato da aminci. Wannan hadisin ina jin mu tsaya akai. Na'am. Don mu samu lokaci na tambayoyi in akwai su, kun kuma an gama su cikin Ramadan. Mun huta.
Ito divan.
Akwai tambayoyi da suke yawan bujiro mana na sita Shawwal.
Na'am.
Wato
in da sabon fata ne ga wakilla.
Subhanallah. Mun sha bayani akan sita Shawwal a majalisi duk shekarar da tun daga ran da aka fara darasin fatawar musulunci a wannan tasha mai albarka ta Radio Face FM, ko kuma a darasin da muke na cikin azumi, ko kuma a hudubobi a menene, muna magana akan wannan hadisi na azumi sita Shawwal. Ba mu ba malumma kafin a haife mu a garin nan limamai na masallatai, ko in ce limami na masallacin juma'a, don kafin a haife mu a garin masallacin juma'a ɗaya ne, duk masallatai ya da hankalinmu mun san su kafin a yi su. To tun lokacin da masallaci guda ɗaya ne a garin Maiduguri Kaf, to maligayi chief imam a cikin hudubobin sa zai na shigar da magana na sita shawwal malamai masu wa'azi irin su Sheikh Muhammad Abba Aji irin su Mala Usman Bidda rahimahumullah suna bayani a darussa irin mai suka ma da wannan limamai dai na masallatayya na gari ko yaushe suna fada tun daga lokacin da aka fara masallata ta fara yawa a cikin gari littattafai na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam dake hannayenmu suna bayani akan falalan sita shawwal to abinda yasa na jawo wa'annan ambaton tarihin wato karantarwa na tsawon lokaci da maluma suke yi babu wani malami da aka taba samu a garin nan ko a jihar Borno a wani wajen ma bamu ji ba duk da dai ba wajen muke ba wanda ya fito yayin maganan cewa azumin sita shawwal ba sunna bace ko kuma ya muna na magana ma ya ce mata bid'a bamu taba ji ba to idan har masu sauraro sun yadda da maluman da suke karantar da su tsawon shekarun nan da yawan tambayoyi da ake yi da darussan da ake yi ashe a mai hankali idan ya ji wata magana sabanin abinda malamai da suke karantarwa a gari suke fada idan da ba su fadi maganan ba sai mutum ya yi tambaya malam gafa wani abu da aka fada me zaka ce akai amma wannan abun ka sha magana an sha magana kun sha magana kuma an tafi akan wannan sai ga wani mutum daya ya fito ya ce wannan abun ba haka bane ni da sauran mutane dai a hankalin mu da tunanin mu da sai a ce a wannan abun nashi kuskure ne tun daga shi malamai sun ba mu dalilai a hadisance daga manzo sallallahu alaihi wasallam da bayanai na malaman sunna wannan magana da wannan ya fada kuskure ne a mai da martani ga wanda ya fito da magana a hutar da malamai daga kace nace da za a dinga bujiro da su amma kash sai abun ya zama ba haka ba duk lokacin da malamai suna karantarwa gaskiya ni na shi yasa ma na tuna da maganar marigayi chief imam na Borno lokacin da fitintunun nan suka aka yi farkon lokacin fitinan da Boko Haram da aka yi a gari an tara mu a gidan gwamnati da shi kansa da sauran malamai akan gwamna wancan yake cewa to yanzu ga fitintunun sun faru ya za a yi da tafsirai na Ramadan to shi chief imam marigayi yake cewa yanzu ne nake ganin maganar sa din nace ko zamu koma kai ne yace shekara 30 baya yace zuwa yau ana wa'azi ana tafsiri yace idan har babu zaman lafiya to a hakura bana din mutane su je su yi aiki da abin da suka ji na shekaru 30 da wani abu na baya su je su yi aiki da abin da suka ji na tafsirin baya wannan karin ayi hakuri idan an samu lafiya a ci gaba to kaga wato tsammanin cewa mutane abinda ake gaya musu zai amfane su ne yasa ya faɗi haka to mu ma duk shekarun da ake karantar da mu bai yi karatun bai yi amfani bane ko mutane ina suke sauraro don lokaci ɗaya mutum ya zo ya ce maka azumin sita shawwal bid'a ce sai kawai ka je ka kama ka dinga yadawa ai an ce ma bid'a ce ni kam dama bazan yi dama can kai ba sita shawwal bane don babu wanda ya rungumi azumin sita shawwal ya yadda da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam din nan don wani kawai kansa ya nada masa abinda ya nada masa ya fito ya faɗi wannan maganan ba sunna bace ka ce zaka bar wannan sunna kuma wannan hadisi ne malamai sun riga sun yi raddi akwai littafin musamman malamai sun yi rubutu wannan littafin wani ma zai ce yanzu ne aka fara magana akai a malamai da da sun yi magana akan azumin sita shawwal amma ba salon nan suka bi ba su salo ne na ilimi suka bi wani mutum ne guda ɗaya a cikin isnadin hadisin wanda ake cewa shi Sa'ad bin Sa'id shine suke cewa yana da rauni don wannan suka ce hadisin yana da rauni wannan kawai maganan da aka yi kenan amma ba su ce wanda ya yi azumi wannan azumin bid'a ba wanda ya fada sai bana muka ji wai azumin sita shawwal bid'a ce a gaban a bakin wani to wannan malamin da ya yi wannan maganan an yi masa martani tun a shekara nawa karni na bakwai a karni na bakwai ya fito ya yi wannan magana malamai suka rubuta har littafi akan suna mai da martanin abin da yake fada littafin da aka rubuta shi ne Raful Ishkal an siyami sittati ayyamin min Shawwal wanda ya rubuta shi ne Abi Sa'id Salahuddin Khalil wanda yake wato ya rayu a karni na shida zuwa bakwai ya an haife shi a hijira na da shekara 694 ya rasu hijira na da shekara 761 ya rubuta wannan littafin rafu ishkal an siyami sijayamin min shawwal a cikin wannan littafin yayi bayanin isnadan hadisin wanda suka ce hadisin yana da rauni ya fara kawo maganar su tukun bayan ya kawo bayanin da suka yi sai ya koma yayi tahlilin hadisin tahlil na ilimi wanda yayi magana akan cewa wannan hadisin yana da rauni shine wanda ake ce masa al-hafiz abul khattab umar dan dahiya a cikin littafin sa da ya ambace shi da al-ilm al-mashhur fi fada'il al-ayyam wa shuhur wannan littafin a cikin yayin bayani to anan shine ya ta'ani ga wannan hadisi man sama ramadana fa atba'ahu sittan min shawwal kana ka siyamid dahr yace hadisin yana da rauni saboda wato a cikin isnadin akwai wannan bawan Allah da muka ambace shi sa'ad dan sa'id to hadisin kuma ba wai mutun ɗaya ne ko biyu suka rawaito shi ba a cikin sahabbai ma Abu Ayyub al-Ansari shine ya rawaito wanda muka san shi da wannan lafazin amma Khalid ibn Zaid ya rawaito Saubana maulan manzo sallallahu alaihi wasallam ya rawaito Shaddad ibn Aws ya rawaito Abu Hurairah ya rawaito Jabir dan Abdullah radiyallahu anhum jami'an ya rawaito wayannan sahabban duk sun rawaito wannan hadisin kuma malaman hadisi daban-daban sun rawaito ta hanyoyi daban-daban ya ishe mu a ce Imam Muslim ne kadai ya rawaito hadisin ma a littafin Sahih Muslim dai kam a cikin littafai da dan adam yake rubutawa babu littafin da ya gai inganci a duniya shine na biyu na farko shine Sahih na Bukhari wannan malamai masana hadisi nuqad sun tabbatar da wannan asahul kutubi ba'da kitabillah wa Sahih Bukhari kuma bayan sa shine Sahih Muslim Imam Muslim kafin yana cewa a cikin littafin sa wajen gabatarwa yace ban sa ba a cikin ba wai duk wani sahihi a wajena ne na rubuta ba yace a cikin sahihin ma wanda malamai suka yadda da shi ne na rubuta ba wai duk abin da ya inganta a wajena bane kamar da Bukhari yake cewa ban shigar da wani hadisi ba a cikin littafi na sai sahih amma kuma abin da na bari a sahihin suna da yawa saboda haka wannan hadisi ne mai inganci Imam Muslim ya kawo shi a cikin sahihin sa sannan kuma sauran ashabus sunan a hanyoyi daban-daban sun kawo lafuzza daban-daban duk suna nuna cewa azumin sita shawwal wato sunna ce daga sunanin manzo sallallahu alaihi wasallam hatsari shine idan mutum matsala ta taso ba zai koma ga malami ba yaje ya bincika a bincika a tabbatar masa da ingancin abu mutum ya zauna yana maganganu ko ya ce shi ya riga ya dauki mataki to a irin wannan ne ai kamar da wata ta tambaye ne yake cewa ayo a irin haka ne fitinar boko haram ta zo mana malamai sun karantar tsawon shekaru sai wani ya zo ya tada ku daga abin nan da ake karantar da ku lokaci guda kuma kuka bi shi to yanzu sitar shawwal an karantar da ku shekaru nawa yanzu wannan ya nuna mana kenan har yanzu muna cikin hatsari da wani zai zo da wata aqida ta rikitar da al'umma kenan mutane har yanzu suna nan kan bakan su na bin irin wayannan mutanen wannan shine abin da sakamakon yake nuna mana a baya an ce Ebola ya zo an zo an ce da mutane ku sha ruwa da gishiri ku yi wanka aka yi ta sha ba tare da an tsaya tambayi malami ba ko likita aka je aka ta wahalar da kai gashi yau matsala tana tasowa mutane su san yanzu kenan wani in ya fito yace sallah farillan nan ma ba farilla ba sai kaga an bi shi kamar yadda wannan fitina gashi nan azumi da shawwal duk mutum ya fito yace bid'a ce kuma yana kafa hujja da me ba wai isnadin hadisin ya karanta ba don ba fannin sa bane yana cewa Imam Malik yace ni ban ga mutane suna ba Imam Malik ba su kai ga hadisin ba malamai sun tabbatar a cikin wannan littafin da zuna ambata malamai sun yi bayani Imam Malik bai zuka ga hadisin ba shi ya ce shi bai tadda ana yi ba wannan abin da ya fada ne wanda ya sani ya fada kuma a cikin almajirin Imam Malik din an samu wanda suka zo suka tabbatar cewa Imam Malik din ma ya zo ya gane yana yin tashawwal din ashe kenan abinda ake gudu in ma a malikance an karanta shine aka ce kar a yi sauri a riskar da shi ga Ramadan tada dun jahilai su dauka cewa har yanzu Ramadan din ne bai kare ba amma wai mutum ya fito ya ce azumin sita shawwal ba sunna bace ba ma wai bai inganta ba kawai yace ba wai bid'a ce kuma shi wannan kalma a bakin sa ta fito ba a cikin duk malaman da suke magana na duniyar musulunci a hadisi bai fito ba saboda haka muna jan hankalin mutane don Allah idan har an yadda da malamai da suke karantar da ku tsawon lokaci tsawon shekaru idan matsala ta taso to kar a yi gaggawa a mayarwa waɗannan malaman su ba da bayani domin su suna yin bayanin su ne tsakanin su da Allah a cikin abin da suka sani wannan shine daidai idan muka yi haka mun bi nasin Qur'ani da Allah ke cewa وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه واتو idan wani abu ya taso na tsoro ko na aminci sai kaga mutane suna zuwa suna yaɗa labari wani abu ya faru ko a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam na yaki an je ko an yi nasara ko an samu rashin nasara sai ga mutane su zo suna yaɗa labari a gari da an zo an jira ga manzo sallallahu alaihi wasallam me zai ce ga munyan sahabbai me za su ce da an samu abun mafita to kamar haka ne kowane abu da zai faru a koma ga waɗanda in kun yarda da su a cikin addinin ku da za ku bauta wa Allah me yasa ba za ku yarda da su a cikin sauran abubuwan da zai taso ba ina fatan Allah ya sa mutane sun hankalta daga irin wannan idan da wani zai taso da wani abu ma za a san yadda za a magance abun ba jita-jita da yadawa a cikin social media ba a nuna cewa wannan abun kaza kaza ne Allah ya samu dace
kuma ba wannan ba shine karo na farko ba ka wakala da yake kawo ababayon da suka saba
wa sauran malamai na duniyar musulunci maganan zakka na kudi kaga yanzu ya ce naira ba zakka wai na to da me za a yi zakka zinari da azurfa a duniya ina ne ake da kudi da zinari da azurfa kaga kenan ya saukar da wajibcin zakka akan musulmai ba wannan kadai bane akwai daidaikun matsaloli hatta ghaibiyat ni ban san wannan mutumin yana da wannan matsala ba sai a haduwanmu a Madina lokacin da muka je karatu ina ga maka labarin 1997-98 lokacin mun je kenan ni da Dr. Muhammad Alhaji Abubakar muka hadu a Makka mun zo aikin haji tare shine muka ya nuna mu yace wannan shine wani a tsayi wanda muka yi din ya fadi kalmomi wanda a lokacin ni nace to wannan fa ba san ina ya dosa ba wallahi a lokacin Allah shine shaida mu uku ya fadi wasu kalmomi ga su kaga malaman Saudiya akan wasu abubuwa sannan kuma da wasu maganganun da ya fada akan wasu al'amura na gaibu to a lokacin na aje a gefe na dauka tsawon shekarun nan ko karatu aka yi za a zo a fayyatar da al'umma a yi bayani sai gashi nan an zo ana daga lokaci zuwa lokaci ana samun matsaloli ka duba da shugabanni irin abin da ya faru karara an fito ana fada da shugabanni wanda musulunci ya hana yin haka shugaba ayi masa addu'a in kaga kuskuren sa in akwai damar nasiha ayi masa nasiha in babu ayi addu'a Allah ya gyara shi amma an fito ana cewa wanda yayi kaza kaza ne karara ana fita a fada Allah ya sauke.
Amin ya karɓi kalla. A da fatan dai jan hankali da malam yayi zai amfana domin gaskiya babban matsalan shine sai kaga ababai masu alheri ko goma idan an fada sai ga wani ba damuwa da shi amma
in wani abu sai ya sai a yada kamar kuda ne baya gurin kamshi ai sai wurin abu da mai abin nan doyi doyi yake bi mutane suna da irin wannan
abin ne ba sai ban mamaki har wani zai fara kafa hujja da shaka jato ba gashi an fada ba ai ba dole bane
eh alkhairi ma kuma akwai masu yadawa a wanda masu alkhairi suna yada alkhairi suna nan Allah ya sa musu albarka
amin amin tam masuraro yanzu mun bude layin mu domin ayi kira ayi tambaya lambar da za a kira ita ce 0804-241-92-0804-241-92-0 akwai tambaya da wata ta turo haka muka la rubuce take cewa mahaifinta ne ya rasu ya bata da yara kanana ganin kenan da yawa ita kuma bata da aiki yi tana makaranta mata kan shekaru 30 mahaifin ya rasu yana aikin gwamnati yana koyarwa sai shugaban inda yake koyarwa din sai ya kira ta sai ya ce to ta zo mana ta yi replacement na mahaifinta domin ta samu abin da za ta rika yi tana kula da kannin nata to shi ne take tambaya yanzu ana akan cewa ita ba ta da matakin ilimi da ya kamata a ce an kai ta a cin watakila inda mahaifin yake sannan kuma ya zata yanzu ta karbi wannan tayi ne da aka yi mata domin ta taimaka kanninta ita kuma ta ci gaba da karatunta ko kuwa
eh to idan ko da matakin takarda ba ta kai ba in har ta kai matakin ilimi na karantarwa idan abin da ake nema din wato ba formal education sai ban formal ne to wannan zata iya ta yi aikin tunda aikin ake bukata takarda shaida ce mai tabbatarwa amma aikin nawa suke da takardun shaida amma ba su da qualification na tabbatar da abin da ake cikin takardun in har za ta iya ta yi wannan din aikin da mahaifin ke yi za ta iya ta yi daidai tana iya ta karba ta yi don ta taimaka wa 'yan uwanta sannan idan har ba za ta iya ba sai dai ko a canza mata matsayin a sa ta a matsayin da iliminta ya kai ko kuma aikin da za ta iya ta yi sai a dinga ba ta abin da za ta iya taimakawa kanta da ƴan uwanta.
Amma ya kasance da tsarin da za a bi din na canji ya kasance tsarin ne da wanda
tsari ne ba wai haka a rufa kawai a cire suna a sa suna shikenan ta zauna akan albashin mahaifin ba don mahaifin ai yayi shekaru kafin ya je wajen yanzu kuma yanzu ne ita za ta fara saboda haka ai mata nata amma a vacancy na cewa mahaifin baya nan space din da aka bari shine za a cika wannan din zai yi amma ita zama za ta yi cancan na farko cancantanta ga abin da za ta iya yi na biyu kuma za ta shiga ne a matsayin ta ba matsayin uban ba.
Na misa redo?
Na kama na.
Na, misali a lafiya da.
Mai tambaya na kan ne ba?
Na, muna jinki.
Eh, shi ne a yin misali ka ajiye kuɗi a banki. Sai kana ganin aladen kwana kaɗan yana faruwa kamar dubu ɗaya haka dubu biyu. To, wannan kuɗin me ya kamata ka yi in ka cire?
A kullum yake karuwa dubu ɗaya?
Na,
To, shi ne.
Sai yana karuwa ba tare da kai ka kai ba kuma sai ka dinga ganin alert akan kudin ka din yana karuwa kamar 1200 haka.
Na'am. Shi ne zaki samu sai insha
Allah.
Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam.
Assalamu
alaikum. Ba lafiya.
Yau
Redo, kada rage redo naka, kada rage redo naka.
Eh, korai kuma to yam Allah ya fulmar wanda zai yi shirya.
Lai kira ne.
Yanga da.
Kaje ta. Ni to shi ne ni ba san me yake so da fa'ida yake so fitar a cikin wannan dubba.
Ni na sani tukun na bashin
sani.
Wato komai kuna cewa abi
a biyar da
annabi.
To yanzu sai na gada wannan shi ma hujja ne.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Na ina tambaya.
Na'am.
Ai miji na ne yake mini wai fasani ya dace ba zaman mata ne. To shin ne a nan kan mata ne ya zama. Haka ne ya zama sakki ne ko kuwa?
No.
Hello.
Hello, Alex. Hello.
Na kona mana.
Lafiya.
Mana da ina tambaya ne akan ma'aikina.
Akan
ma'aikinta. Now. Kula ke sake buga lauyin na ke yanki.
Na'am.
Alex.
Na kwa kwanan
kuma. Na'am, lafiya.
Muna ji. Na
tambaya.
Bismillah ita mai.
Na tambaya da su ne da su ya kai mana tana ta yi su su je mara. Ni ko ba su ga na ne ka har sama ko ba su yi da tana su ya abin da muke sani. Salamu
alaikum. Salamu
alaikum.
Na bismillah ita banki.
Tambaya nan shine yayana ne bai da lafiya yau kimanin shekara biyu kenan. Bai samu yayi azumi ba. Sai mun sai Ramadan dinin da abin ya same shi. Sai shine zamu yi mu fara fitar masa da zakani.
Ciwon ba na warkewa bane.
Wa?
Ciwon ba a warkewa ne daga gare shi.
Ciwon yayin naki ba mai warkewa bane?
Eh, to gaskiya ba zan iya cewa ni warkewa ko ba ni warkewa ba. Ina ne shekara biyu
kenan. Salamu alaikum.
Salamu
alaikum. Wa alaikum salam.
Hello,
bismillah, muna sauraron ka bismillah.
To, malam Allah gafarta malai na kwana ina.
Marhaba lafiya.
Tambaya na wala ita ne.
Muna jin ka ita bayanka.
Kana da misali kana da mai gida, kai kana gini kuma mai gidanka yana waka gini. Idan ya saka kai aiki a coci haka, idan kai aiki idan ka ci kudin ka ci halal ne ko kuma ba halal bane, tunda kamar aiki a cocin ya halatta ne ko bai halatta a yi ba. Salamu alaikum.
Alaikum.
Wannan tambaya nan shi ne. Babu kuskure a cikin wanda yana sana'a haka, sana'an ta halatta amma ganin wani abu zai halakar da shi a ciki. Yana neman canji a kai, kamar misali kena na ɗan samun matsalan alƙawari da sanonsu ba ta wani rai, sai kana addu'an Allah ya canja maka. Akwai kuskure ne yin hakan?
Na'am, bismillah. Muna sauraron ki, bismillah ita mai.
Ina tambaya ne akan takaba. Wai mai takaba wai zai iya yin aikin gida haka kafin a yi sadakan 40?
40?
Eh. Idan kana takaba wai mutane sun ce kafin a yi sadakan 40 ba za ka iya yin aikin gida haka in ba ka da mai aiki.
To shi kenan. A ci gaba ne akan wannan.
Ayyutu, ka samu ko ɗaya sun kyauta.
Na'am, bismillah. Hello? Layin naki bai da kyau. Hello? Kwanan ki sake buga. Na'am, aka hankala.
Alhamdulillah. Wannan baiwar Allah da take tambaya cewa kudinta yana karuwa mai za ta yi, in ta cire sai ta bayar ga wasu mabukata ko ta shigar wa wani abu da al'umma za su amfana, amma ita bai halatta ta yi amfani da wannan kudi da ya hau akan kudin da ta ajiye wato a banki domin ba nata ba ne. Wacce take cewa mijinta ya ce ba zaman mata da miji a tsakaninmu. Wannan shi zai yi bayani me yake nufi, ba zaman mata da miji na ba aure ne ko kuma ba zaman mata da miji yanzu mun zama ƴan uwa ne ba mana? Ka san zama da mata da miji akwai wasu yanayi da ake to, amma in aka zo aka shaƙo aka zama ƴan uwa, marhala ta kai ku gaba ne ko ta kai ku baya? Shine zai fito ya yi bayanin me yake nufi da wannan kalma ba zaman mata da miji. In sakin yake nufi to sakin ne. Sai kuma wacce take cewa makwabciyarta tana wato huzguna mata ta wajen yada asirinta da kuma bal har mata zo tana sa kunne tana sauraronta da daddare in tana tare da mijinta suna magana, ta zo za ta sa kunne ta ji kuma ta je tana yada maganganunta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar akan irin wannan dukkan halayen ba masu kyau bane. Cutar da makoci musiba ce, annabi sallallahu alaihi wasallam har yana rantsuwa da Allah har sau uku yace wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min aka ce waye ne ya manzo Allah yace mallam ya aman jaruhu bawa'iqa duk mutumin da makocin sa bai kubuta daga sharrin sa ba to bai imani ba kuma yana cewa jibrilu bai gushe ba yazo yana ta mun wasiya da in kula da makoci har na tsammaci cewa wato zai ci gado na sannan kuma sauraron abin da wani yake fada mutum yazo ya leka yana sauraro hatsari ne domin bai so ka ji ba asiri ne kuma in ka ji ka je kana yadawa akwai wanda suke jin dadin irin wannan din a zo a sa kunne a ji me ake yi a sa ido a ga me wane yake yi sai a je a ce ai wanin naka ai na ganshi ya je gun wane ai ya karbi kaza wanin ka ai yayi kaza ai ya dauki kayan sa kaza ma ya je ya sayar ai yayi akwai wanda fa yana kallon ka wai idan ka fita kana dawowa gida zaka zo hannu empty ne ko kuma zaka zo da wani abu yanzu program naku na canya ko me ne wanda yanzu kuka gama nan har ana cewa wai wasu matan wasu mazan suna zuba duwatsu a leda suna zuwa gida don kar a ce musu basu zo da komai ba to wasu din haka suke zama suna kallon mutum in yazo MG suna jin dadi suna magana to annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa hadisi yana cewa man istama ila hadithi qaumin wa hum lahu karihun subba fi udhnihi al'ani yawm al-qiyama duk mutumin da yaje yana sa kunne ya saurari zancen mutane alhali ba sa son ji to za a zuba masa tafasasshen dalma a cikin kunnen sa ran tashin kiyama duk matar da take sa kunne duk yarinya da take sa kunne duk mai gida da take sa kunne ya ji maganan wasu ba sa so a ji ya sa kunne ya ji don ya je ya yada ko ya ji dadin abin da ya ji na asirin su to ran tashin kiyama za a zuba tafasasshen dalma a kunne wannan mutumin na san dai mutum ba zai so ba ko ruwan zafi ne a zuba masa a kunne balle kuma dalma wacce take ta tafasa saboda haka wannan dabi'a mun nisance ta
sannan bangaren shawara malami ya kamata su tayi da irin wannan makoci
eh to wannan makociya a gaskiya a zaunar da ita a yi mata nasiha a nuna cewa an san abin da take yi don wani lokacin su dauka cewa ba ka sani ba din shine wani in ka san ya ka nuna masa ka sani din to ba zai yi ba to a nuna mata abin da take yi ba daidai bane kuma karta ce ai na tambaya a gidan radio an yi fatawa ita ma kuma tana ji wata din kamar makauni ya ce ba ta gani ba ta sanin an ganta sai an taba ta yanzu ko da an fada ma za ta dauka akan wata akai magana ba ta dauka akan ita ce ba saboda haka mai wannan hali ya daina kuma ai masa nasiha ba a kaurace masa ba kai tsaye sai kuma mai tambaya addu'ar riya cewa tana karatu tana daga muryarta tana cewa menene addu'ar riya ita ce abin nan Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam wannan shine abin da lokacin da sahabbai suka nuna cewa suna tsoron kar riya ta shiga aikin su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su dinga wannan ya Allah ina neman ka kare ni daga yin riya cikin abin da na sani kar in yi shi don riya wanda ban sani ba kuma Allah ina neman yafiyanka ka yafe min sannan kuma wanda addu'a da ta fada cewa ita ce Allahumma la ta'khudhni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khayran mimma yadhunnun wannan ina jin ko ita wannan addu'a take nema ta ji tunda ta kama bima yaqulun
kamar kullum kallon wannan matsayin gurbin shi daban ne a karmakalla da abin da take tambaya
wannan din idan aka yaba maka ne idan mutane suna cewa wane wane kaza kaza sai ka ce Allah karka kama ni da abin da suke yaba mu suke fada a kaina Allah ka gafarta min abin da ba su sani ba na mummuna da nake yi sannan Allah ka sa ni in zama fiye da yadda suke tsammani na wannan shine a wannan addu'a sai kuma wanda ke cewa take cewa yayanta yana ciwo har shekara biyu ko kuma bai azumi ba shin za a ciyar ne na tambaye ta ciwon mai warkewa ne ko ba mai warkewa ba ka'idar ciyarwa ka'idar barin wato azumi a koma ciyarwa ita ce mutumin nan ciwon da ya kama shi ba ciwo ne wanda ake tsammanin warkewa ba wato ciwo ne wanda mutum zai rayu da shi baya jin magani ko kuma bai da magani a inda aka sani ne don ba za a ce ciwo bai da magani ba sai dai wanda mun ba mu san maganin ba ciwon da bai da magani to a halin da ba a san meye maganin ciwon ba, ciwon yana tabbata a jikin mara lafiya, to wannan lokacin idan aka kasa zai yi ya koma ga azumi har ya gama ya koma ga ciyarwa. Kuma ko da baya in Allah ya bayyana da magani aka samu ya samu magani ya warke, to ba sai ya koma ya rama ba. Misali mutum ne likitoci suka ce masa wannan ciwon naka ba a warkewa, ba zai yi kai azumi ba iya rayuwarka, sai mutum ya zama yana ciyarwa kenan ba rama azumi yake yi ba. To a cikin yau da gobe kuma Allah ya sa ya dace da maganin da ya samu ya warke, to ba sai ya koma ya rama azumin da ya riga ya ciyar ba, don a lokacin sanin sane shine ba zai iya azumi ba, kuma yayi abin da aka umurce shi na ciyarwa. Amma ba haka ba, ba a saurin komawa ga ciyarwa. Mutane kawai mutum na yi azumi ba, alsa ya kama ni, bana ma gashi azumi ya zo, gashi har yanzu akwai alsan, zan ciyar ne? A'a, abin ba haka ba ne, a bi a hankali. Da yawa suna wannan tambaya. Sai wanda yake cewa yana aiki da mai gidansa ne, ko waye yana aiki a coci, kuma ya zai je aikin ne? A'a, kaza ka je kai aiki a can, domin abinda ake a wajen me ake cewa? Domin kai a addinan ce abinda ake yi din kai baka yadda cewa wannan abin addinin ka yadda ba. To duk abinda addinin ka bai yadda ba, to ba za ka shiga ciki kai wani abu ba wanda zai taimaka wannan abin. Wannan shine. Sai kuma tela da yake saba alƙawari, yace yana aikin dinki amma yana yawan saba alƙawari, shin zai yi addu'a akan Allah ya canza masa da wani aiki? Ni haka ba yayi ba, kai laifi ba. Ba kai laifi ba. Domin kana gudun wannan saba alƙawarin da kake yi ne, kullun kana fada da masu kayan sallah, yara su zo suna maka kuka, manya su zo suna maka fada, kai je cewa wannan gara na canza. To da kai kokari ka gyara alƙawarin ka, mana ka zama na ɗaya cikin teloli. Teloli wanda suke da alƙawari, wani matsala ne wanda yana buƙatar tsari. Ka ga a sana'ar da kake yau da gobe ka san cewa a yi ne kaya nawa kake iya ɗinkawa. To ka ce daga farkon azumi zuwa lokaci kaza ka daina karban kaya, ya zama kana da lokacin da kake daina karban ɗinki. In ka daina kuma ka yi ƙoƙarin yadda za ka cika wannan ɗin. Za ka iya in ka tsara. Amma a lokacin da express zai zo ya shiga, mutumin da ya kawo kayansa tun kafin azumi ya fara, wani kuma ya kawo kayansa sallah saura kwana uku ko hudu, yana so ka kai masa, ka bar wancan din ka yi masa, to dole ka zama kana da wato rigima da mutane. Sai kuma mai mace da mijinta ya rasu tana zaman ta kaba, zai yi ta yi aikin gida kafin kwana 40? Wato aiki a gida ba wani wanda ya hana a musulunce. Kowane irin aiki na girki ne, na wanke-wanke ne, na wanki ne, na sirfe ne da mace za ta yi a gida. Kawai dai lokacin da miji ya rasu ko wani ya rasu take a lokacin, mutum ba ya da kuzari, saboda abin da ya dame shi din nan ba ya da kuzari na ya tashi ya yi girki ko wani abu. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da sahabbai su aika abinci gidan iyalan Ja'far, saboda abin da ya same su. Kaga wannan Annabi ya faɗa ne a ranar lokacin da rasuwar ta zo, a lokacin Annabi yake faɗa. To amma bayan mutane sun zo sun yi ta'aziyya, an zo an kai gawa, na'am, mutum yana iya ya tashi. Kaga dai cin abinci ai mutum shi yake wa kansa, kai alwala kai sallah kai yake wa kanka. Saboda haka duk wani aiki na gida mace tana zaman ta kaba ba a hana ta yi ba. Al'ada ne ya zo ya dabaibaye addini, amma ba haka ba, mace a cikin gida tana daidai da kowace irin mata da mazajensu suna gida ma. Bambancin su ita ba ta ɗaukan ado, yawancin ayyukanta azkar ne, ambaton Allah ne, karatun Qur'aninta ne, waye ne ta nema mijinta gafara. Sannan kuma kaya ba za ta sa kayan kwalliya ba, wannan shine bambancin. Amma an ba haka ba, in randa su ma suna wanki, ita ma za ta yi ta yi wankinta, suna shiga kicin, ita ma ta shiga kicinta, suna wanke-wanke, ita ma ta yi nata. Fita ma ba za ta fita ba sai abin da ya zama larura, abin da ya zama dole sai ta fita. Misali babu ɗan da za ta aika ya sayo mata wani abin da take bukata na abinci, za ta iya ta fita ta sayo. kamar yadda ya faru a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, matar da mijinta ya rasu tana da gona, za ta fita ta gyara, sai aka ce ai ba zai yarda halatta ki fita ba. Ta tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kina iya fita ki je aiki gyara, ai a ciki zaki iya ci kuma kina iya ki sadakar, saboda haka za ta yi, amma ba wai aiki za ta je ba. Na'am, mace tana aiki mijinta ya rasu, to ta rubuta hutu cewa mijinta ya rasu za ta yi ta kaba, in ta gama hutunta sai ta fita aikin ta. A tana da shago a bakin ina ne za ta je ta sayar, a'a ta sa wani da ya sayar, ko kuma ta rufe shago, in ta gama ta kabanta ta je ta zauna ta sayar da shagonta. Wato ta kaba ibada ce mai zaman kanta, Allah ya shar'anta wa mata da suka rasa mazajensu. Saboda haka a kiyaye ta a ka'idar da musulunci ya aje ta, ba wai mu ne zamu dawaibaye ta mace ba za ta yi wanka ba sai sau biyu a sati, kan maza a yi iri kaza, ta dinga zama a kan, ta miƙe kafanta, ta yi waye-waye, wannan duk al'adu ne ba addini ba ne. Za ta iya ta yi wanka kullum wayewan gari, za ta iya ta yi wanka sau biyu in za tana so. To amma wankan kar ya zama da sabulu mai kamshi, kada ta sa kayan kwalliya. Na'am, za ta shafa mai ba mai kamshi ba, ba ta sa turare ba. Wannan shi ne. Ina jin tambayoyin da suke wajena sun kare.
Na'am, aka maka lokacin ma yayi. Masarada ya kawo da aka maka karshen shirin fitowar musulunci na wannan makon. Aka maka lalisa ka alheri da bayanin da aka yi, ba kuma fitowar da aka bayar. To wato za a amfana da su a madadin Sheikh Muhammad Mustafa, ni Dauda Iliya da na gabatar, da kuma Sadiq Shaka da ya sadan da ku. Ake cewa sai kuma wani mako na gaba.